ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin na albarka masallacin juma'a na professor Egwandu dake a nan unguwar sabuwar arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin yankin watan ramadan yau juma'a 16 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab ajiya mun tsaya aya ta 49 yau zamu tashi aya ta 50 karanto mun aya ta 49 ya ayyuhan ladina amanu idza nakutumul mu'minati hukunci da ake fiskuwa ga wannan ayar musamman hukuncin da suka shafi mai idda wadda aka saka muka ce ayar suratul baqara tana nuna cewa ana idda ne da jini wannan shine asali amma akwai waɗanda ke idda ba da jini ba wanda ke idda da watanni ita kuma ayar suratul talaq ta faɗe su muka kida ne nau'in uku muka ce da wace da wace muka ce da wadda bata isa haila ba da wadda ta wuce haila da wadda wata rashin lafiya ta same ta ta daina haila wadda an tabbata ta daina to wa'anda ban fadi ba guda biyu shine da mai ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna ita mai ciki tana yin idda ne da in ta sauke cikinta ban fade ta ba jiya sannan da wadda haila ta tsaya ba da tabbata rashin lafiya ba da tabbata in ta tsaya ne gaba daya ita kuma za ta yi idda ne da shekara daya wata 9 na tabbatar da babu ciki sannan wata 3 na wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum mun fahimta ko don haka sun kara yawa sun koma nawa na farko muna da normal mace ko wace mace mafi yawan mata sune Allah ya fadi a cikin suratul baqara yace ne walil mutallaqati wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna talata qurru doka ita za ta yi jini uku tsarki kuma yafi sai ta yi tsarki na uku wato in ta gama haila kafin mijinta kafin ta yi wanka in mijinta ya mai sheta kan koli mafi inganci ta koma na ɗaya kenan na biyu wadda bata fara haila ba gaba daya da wadda ta wuce haila da wadda wata rashin lafiya ta sa ta daina haila su uku suna idda da ne da wata uku ko wallahi ya isna min al-maqid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna haka yanzu muna da kala hudu ko muna da mata kala hudu kala ta biyar ita ce wadda tana haila kawai haila ta tsaya ba san dalili ba ba da tabbacin ta tsaya har ko yaushe ne ita kuma za ta yi shekara daya za ta yi wata 9 na bara'atul rahim sannan ta yi wata 3 na irin waɗanda ba su haila kala ta biyar kenan na 6 ita ce mai ciki su kuma ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna ita kwanakinta shine saukar cikinta in mijinta ya rasu ya bace da ciki wata 1 sai sanda ta haifa ko sanda ta yi bari na in ya zan halitta haka in ya kai wata 4 wata 5 ta yi bari ne to ta fita cikin idda ko kuma in ta haifa in ya kai wata 9 ko wata 8 ko lokacin da ya isa ta haifai. Hakanan ta ƙarshen su ta 7 ita ce wadda wannan ayat ta babu, wadda ita kuma mijinta ya aure ta sai ya sake ta tun kafin ya keɓanta da ita. Ita Allah ya ce fama lakum alayhinna min ajjatin ta'tadunaha, da haka yanzu mun samu kalan mata nau'i 7, haka wadda aka san tana haila, hailar ta dadewa take bata zo ba, ko je na ce abin da sanin mai ta wannan, saboda mafi yawan tambayan mata wajen idda haka ne, ni ina dadewa ban ga haila ta ba, zan yi idda da wata 3, a'a in dai kina jini ko shekara kike jini ko wata 6 kike jini, to wal mutallaqatu yatarabbazna bi anfusihinna 3 qurru, dole sai ke jini. Don haka in an samu wadda take jini 2 a wata 1 za ta yi iddar ta cikin wata 1 da rabi, in an samu wadda take jini cikin wata 2 cikin wata 1 za ta yi iddar ta wata 2 da rabi. Haka jini ake kula in dai kina jini ko dai ni dadewa tai ko mi kankanta tai. Ai sai ayar yau sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka
ya ayyuhan nabiyyu
Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka, mun faɗi wannan sura za ta yi magana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwa ta yi, musamman rayuwa ta ta aure, kuma mun faro tun baya mun yi ta magana akai haka. Ya ayyuhan nabiyyu wannan ita ce ta nawa a cikin wannan sura? Ita ce ta 4. Ta farko an yi magana game da shi kai ne, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Ta biyu an yi magana game da matan shi ko, ya ayyuhan nabiyyu qulli azwajika. Ta uku an yi magana game da risala ta, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka. Yanzu ta 4 kuma ta dawo game da abubuwan da aka halatta mai shi rayuwa kai. Wannan aya tana cikin hukunce da suka keɓantu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Asali hukunci duk ya zo na shari'a, to ya game kowa ya shiga ciki, amma akwai wasu hukunci da suka keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ayat tana ɗaya daga cikinsu. Bal ita ce asali ma, daga gare ta malamai suka samu ƙa'ida, malaman usulu, cewa duk abin da aka umarci annabi ya yi bai keɓanta gare shi ba sai in nassi ya tabbatar da ya keɓanta gare shi. In malaman usulu suna magana haka ne, suna kafa hujja, wannan ayat suke amfani da ita. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, inna ahlalna laka azwajaka, haƙiƙa mun halatta maka matanka, allati ataita ujurahunna, wa'inda ka ba da sadakinsu, matanka da attare da kai, wa'inda suna gidanka, wa'inda matanka ne. Wannan shi ne tafsiri mafi ƙarfi. Akwai masu cewa allati ataita ujurahunna, duk matan duniya ma in ka ba da sadaki kawai an halatta maka su. To amma ataita nan ya kasance fi'ilu madhi ne, wanda yake ya wuce, don haka ana nufin a lokacin da aka saukar da wannan ayat matan nan da gare ka na aure to an halatta maka su kun ga mata annabi an ba su zabi ko ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima an ba su zabi sai suka zabi Allah da manzo shi da gidan lahira daga nan sai Allah ya jinga fatan wasu hukunci-hukunci da suka kebanta da su yanzu za mu ji daga nan zuwa ƙarshen sura Allah zai faɗi wasu hukunci-hukunci da za su dakata musu rai wasu hukunci-hukunci da ana son a samu zaman lafiya ne a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana son a samu kwanciyar hankali ne duk mutumin da bai da kwanciyar hankali a cikin gida ne to ba zai samu kwanciyar hankali a waje ba zaka ana son Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kwanciyar hankali a gida ne ya samu natsuwa a gida ne sai ya kasance risala da manzanci da zai bayarwa ya bada shi da sauki abubuwa sun tafi mai da sauki sai Allah ya ce mun halatta maka matanka waɗanda ka bada sadakin su wata matanka da a gida zaune matanka da yanzu ko da wannan ayat ta sauka kana auyensu an halatta maka wa ma malakat yaminuka da kuma abinda daman ka kammalaka na bayinka mimma afa Allahu alayka ne daga abinda Allah ya baka wurin ganima ko wurin fai'i wurin ganima ta yaki ko wurin fai'i ganima shine inda aka je aka yaki aka samu nasara fai'i kuma shine inda aka je mutane ba su tsaya ba aka kwaso ganima ba a yaki ba shi ake mafai'i amma nan fai'i yana nufin ganima da fai'i ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin matan da a gida ne akwai waɗanda ƴantattun bayi ne shi ya ƴanta su ya aure su kamar Safiya kamar Juwairiya akwai waɗanda kuyanji ne a gida ne kamar Maryam Kiftiya kamar Raihana kamar Kiftiya ita ce mahaifiyar Ibrahim ko ɗan shi Ibrahim duka akwai su a gida ne sai Allah ya ce mai ya halatta mai su yace wa ma malakat yaminuka da abinda daman ka tammalaka sune su Safiya su Juwairiya su Maryam Kiftiya su Raihana Allah yace ya halatta mai su ya ci gaba da zama da su wa banati ammika da ƴaƴan baffanka wa banati ammatika da ƴaƴan gwaggwanninka baffa shine dan uwan mahaifi shine am dan uwan mahaifinka wan mahaifinka ko kanin mahaifinka wa banati khalika da ƴaƴan mata na khalika na kawunka kenan wancan baffa wannan kawu kawu shine dan uwan mahaifiya wa banati khalatika da ƴan uwan innoninka inna ita ce ƴan uwan mahaifiya allati hajarna ma'aka amma su suna da sharadi sai sun hijira da kai zaka wa'annan gaba daya su ake ce ma cousins ko su ake ce ma cousins Allah ya ce ya halatta ma iyan baffanninka iyan mata baffanninka ƴaƴa mata iyan baffanninka da iyan gwaggwanninka da iyan kawunnanka da iyan innoninka wannan yana nuna wasaiya ta shari'ar musulunci a addinin kristanci ba auren cousins addinin musulunci ba addinin kristanci ba ka auren cousins sai waɗanda kuka haɗa kaka na sama wasu na cewa sai kaka na bakwai sannan ake aure tsakanin su a addinin yahudanci mutum na iya auren iyayya yanai ko iya kanwata ko iyayya tai sai musulunci ya zo ya yi tsaka ya ce kana ba ka iya auren iyayya yakka ba ka iya auren iyar wanka ko iyar ƙaninka sannan kana iya auren iyar gwaggwanka da iyar kawunka kana iya auren su waka zalika ja'alnakum ummatan wasata haka addinin musulunci yake ko da shi tsakiya yake babu wahalsuwa yanzu an ce maka ba ka iya aure cousins ɗinka ba ka iya aure sai wanda kuka haɗa kaka bakwai ya za ka yi ka gane wasu kaga akwai wahala daga ko su zai kawai kirdado ne kawai a ci dubu ne kirdado ne ba su da tabbas su kuma waɗannan a ce za ka yi auren iyayi yakka da iyayen ƙaninka wanda ke ce ma kawu wanda ke ce ma baba kaga akwai damuwa sosai sai musulunci ya zo da balance tsakani cewa kana iya auren cousin ɗinka amma ba ka yi auren iyayen ƴan uwarka sai dai iyayen kawunka da iyayen baffanka da iyayen gwaggwanka da iyayen innanka waɗannan kana iya auren su jiya da Qur'ani ya yi amfani ya ce wa banati ammika iyan iya mata na baffanka daya wa banati ammatika da iya mata na gwaggwanninka bai ce ammatika gwaggwanka ba sai aka ce baffanka daya da mufradi da aka zo wajen mata sai aka ce ammatika gwaggwanninka wa banati khalika da iyan kawunka sai aka ce wa banati khalatika da iyan innoninka sai aka wa mata jami aka wa maza mufradi saboda maza sun fi karfi haka ake waje alal zulumati wan nur kaga zulumati zo da yawa nur yazo shi dai anil yamini washama'ili kuda yaushe ana rinjayar da abin da yake shi ya fi karfi sai a zo da shi mufradi wanda bai da karfi sai a zo da shi da yawa don koda kaga mata in suka taru suka yawa kaga sai su yi karfi wa tudhakkira idamal ukhra idan kai ta mance sai daya ta tuna mata ko wajen shedu ko fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'a tani mimman tabawna min ash-shuhada'i anta billa idahuma wa tudhakkira idahumal ukhra kaga sai ta mance daya ta karfafe ta zaka a wajen shedun dukiya namiji biyu ke yi in ba samu namiji biyu ba sai namiji daya da mace biyu saboda in mace daya ta mance inji Allah sai daya ta tuna mata kaga an samu karfi don haka nan da Allah sai ya ce wa banati ammika wa banati ammatika da iyan baffanka da ayyan gwaggwanninka sai su aka yi musu jami'i wa banati khalika da ayyan mata na kawunka wa banati khalatika da ayyan mata na innoninka amma su allati hajarna ma'aka su sharadi ne sun hijira da kai idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cousin amma tana a makka bata hijira ba bai halatta ya aure ta don shi yazo a cikin wata riwaya da imam tabari ya ruwaito cewa ya nemi auren ummu hani bintu abi talib cewa amma sai dan ita bata hijira ba sai ta fada mai uzurinta to akan ta ma Allah ya saukar da wannan ayat cewa allati hajarna ma'aka sai wanda suka yi hijira tare da kai haka ummu hani ba ta halatta gare ka domin ita bata hijira tare da kai ba sai Allah ya ce wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi da wata mata mu'mina an nakira fi siyaqil ithbat la tufidul umum amma dai saboda a siyaqi na manni ne ya tufidul umum saboda yanzu an fadi an siffanta ta don haka ta koma yanzu fi siyaqil ithbat take ba fi siyaqil nafi take ba wa imra'atan mu'minatan da wata mata mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi in tayi kyautar kanta ga annabi in aradan nabiyyu an yastankihaha amma idan annabi yana so ya aure ta wannan khalisatan laka min dunil mu'minina wannan ke banci yake gare ka sabanin sauran mu'minai shi annabi yana iya auren mace idan tayi kyautar kanta gare shi sai ya kasance ba da sadaki ba ko in mace ta zo ta ce tana son annabi ta aure shi ta kawo kanta kyauta sai annabi sai son ya karba hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad da cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin sahal bin sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ja'atuhum ra'atun cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wataran wata mata ta zo inda shike faqalat sai tace ya rasulullahi inni qad wahabtu nafsi laka tace ya manzon Allah nayi kyauta kaina gare ka faqamat qiyaman tawilan ta tsaya tsayawa mai tsawo ta dade faqama rajulun faqala sai wani mutum ya tashi yace ya rasulullahi zawwijni ha in lam yakul laka biha haja ya manzon Allah ni ka auren min da ita in kai baka bukatar ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يتي هل عندك من شيء تصدقها إياه كنا دواني أبو جزاك بات نسراكي قال ما عندي إلا إزاري يتي بند كومي سيزنينا ونشيني باب بند تدا تلوك تأل النبي تأب باب ينزك جندائيتي yanzu yana da set view yana da set kuku yana da takalmi kala biyu yana da hulla kala biyu zai ce babu yanzu yana da waya gidigo ya ce babu yanzu yana da waya smartphone mai yadda ake samu data ya ce babu yanzu yana da machine yana da roba ya ce babu yana da katifa kwana ya ce babu yana da account banki ya ce babu yanzu babu kawai ta renin wayo ce ta rashin godiyar Allah ce ta son ta nuna cewa Allah bai bai bane amma da babu ita ce babu lokacin da sayyidina Ali bin Abi Talib ya auna na Fatima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace hal indaka shay'un sai ce ma indi shay'un banda komai wannan ita ce babu ta komai banda sai annabi ya tuna mai kana da sulkinka na yaki je ka kawo shi a bata sadaki sulkin yaki abinda sai an tashi jihadi kake fita da shi ya aje shi ne yana tayin shi ba komai bane tunda abu ne wanda zai amfani da shi ya tashi jihadi wannan shine ma inji shehu shine ma inji shehu tace babu tada amma yanzu mutane suna cikin ni'ima ba za mu bushe ba muna ta ƙara tuna musu su ƙara gode ma Allah cewa suna cikin ni'ima ku dinga cewa alhamdulillahi ku daina cewa babu akwai akwai alhamdulillahi akwai za ka gode ma Allah wannan bawan Allah sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace annabi yace hal indaka min shay'in tasduquha iyyahu kana da wani abu da zaka bata sadaqi tasduquha iyyahu qala ma indi illa izami yace banda komai sai mayafi na sai zane na kaga komai yafi bai da zane ɗaya gare haza wannan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in aqaitaha izaraka in ka bata zanen ka jalasta la izara laka zaka zamna kai baka da zane falta shay'an je dai ka nemi wani abu komai na ne fa qala sai yace ma ajidu shay'an ya rasulullah ban samu komai ba wato ya ji ya nema idan yace komai ban samu ba fa qala sai annabi yace iltamis walau khataman min hadidin je ka nemi koda zobe ne na karfe ka kawo mata falta mata sai je ya nema falam yajid shay'an bai samu komai ba fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mai hal ma'aka min al-qur'ani shay'un ka harda ci wani abu na al-qur'ani qala na'am yace na harda ci suratu kaza wa kaza na harda ci surat kaza wa kaza li suwarin yusammiha ga wasu surori da ya ambace su fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai kad zawwajtukaha bima ma'aka min alqur'ani na auren maka ita da abinda kake da shi na alqur'ani zaka sai kasance shine sadaki kaga wannan matar ta zo ta yi kyautar kanta ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da bai da ra'ayi da ita kuma bai gaya mata ba saboda me saboda kunyar daga rai saboda gudun ya kare mata zuciya saboda gudun ya sa ta cikin damuwa wannan sahabin da ya gani ya nuna yana so annabi ya auren mai da ita ba tare da wani abu ba domin ya ce ya kawo baya da ya auren mai da ita da abin da yake da shi na Qur'ani don haka sadaki ana iya yi ne da duk wani abu da yake da kima ana buƙatar abu mai kima ne ana iya auren mutum da abu mai kima mahallu shahid shine cewa da Allah ya yi wa mura'atan mu'minatan da wata mata mumina in wahabat nafsaha linnabi in ta bada kyautar kanta ga annabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha idan annabi yana nufin ya aure ta cikin mata ne gaba ɗaya babu wahiba babu wadda ta bada kanta sai ana sabanin malamai akan maimuna haka imamu tabari yace waqtalafa ahlul ilmi fillati wahabat nafsaha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min almu'minati imamu tabari yace malamai sun yi sabani cikin wadda ta bada kyautar kanta cikin mu'minai ga annabi sallallahu alaihi wasallam hal kanat inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun kadhalika cikin matan annabi akwai wata wadda ta yi kyautar kanta ta bashi kanta kyauta fa qala ba'dhum sai wasu suka ce lam yakun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun illa bi aqdi nikahin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mata ne babu wata sai wadda aka daura mu aure da shi aw milki yaminin ko kuma wadda aka bashi ita kyauta wadda ya samu daga mallakar a hannun dama ne watan bayi ne kenan ku yangu ne fa amma falam yakun indahu minhunna shay'an amma alwahiba amma wa'inda bilhiba amma wa'inda aka bashi da kyauta ko wacce suka bada kansu da kyauta falam yakun indahu minhunna shay'un babu ko ɗaya cikin su tare da shi fa amma alladhina qalu qad kanat indahu minhunna amma wa'inda suka ce a'a akwai cikin mata ne wa'inda suka bada kyauta fa inna ba'dahum qala kanat maimunatu bintul harith ko sun ce maimunatu bintul harith ce wa qala ba'dahum hiya ummu shuraik وقال بعضهم زينب بنت خزيمه اما قولي ما في انغانشي دو وئنن با كوتار كان سوكا با النبي با دوكان سو اورين سو اورين سو النبي صلى الله عليه وسلم تو سي الله يچه خالصتا لك wannan ke banki yake gare ka min dunil mu'minina ko ma bayan mu'minai banda mu'minai haka yanzu ba a ba mutum kyautar mata an gado kasar Hausa ana cewa an ba malami an ba liman ko da kyautar mata ba a ba da kyautar mata ana dai bashi mata ya ba da saraki ya biya sadaki wanda ake ba su a kyauta ita ce wanda babu sadaki kawai in ta zata ce na ba da kaina kyauta sai annabi sassan ya karba amma wannan keɓance yake ga annabi saɓanin sauran muminai daga nan malaman usulu suka samu duk wani hukunci da ya zo bai keɓance annabi ba to asluhu alal umum yana nan akan umum sai in qur'ani ya ce keɓance gare ka ko annabi ya ce keɓance ga kanshi a qur'ani mun samu wannan hukunci ya ce keɓance ga annabi kuma za mu ji wani hukunci na gaba cikin ayar da nuna keɓance ga annabi a hadisai akwai irinsu ko kamar mina ne kamar al-wisal da annabi ke wucewa azumi ɗaya biyu uku sahabbai suna son su yi ya ce inni lastu ka hayatikum inni ubitu yutimuni rabbi wa yasqini ni ina kwana ubangijina yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni wata annabi yana iya azumin kwana ɗaya kwana biyu kwana uku jere da juna kaga in annabi ya ce wannan keɓance yake da ni to wannan mun gane keɓance yake da shi in Allah ya ce wannan keɓance yake da shi to mun gane keɓance yake da shi zaka ba a kyauta mata shi abin da yasa ake kyauta akwai hadisin nan na idza mata ibnu adam qata amalu illa min salasin ko statement min sadaqatu jariyatin ba haka yake ba min sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana amma kake sadaqatu jariyatin da kuma sadaka budurwa zaka in mutum da iyaye da kakanni da suke so aikin su ya gudana bayan rayuwarsu in mutum ya hidiya sai kawo malimai ya ce ga wannan sadaka a bala da ga wannan sadaka saboda ka aiki ne ya yanke saboda yayi ne sadaqatu jariyatin amma yadda karatun yake min sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana don haka sai ya kasance abinda ake nufi gina rijiya abinda ake nufi yin bohol abinda ake nufi shuka itace abinda ake nufi wani sadaka da take gudana har ko yaushe tayyib sai Allah tabaraka ta'ala ya ce qad alimna ma faradna alaihim hakika mun san abinda muka wajabta musu mu'minai su mu'minai ba haka bane annabi ko da aka saukar da wannan ayya da mata tara sai Allah ya ce inna ahlalna laka azwajaka su kuma mu'minai an halatta musu auren mata kada su wuce hudu haka sai Allah ya ce qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim su mu'minai muna sanar da abinda muka wajabta musu cikin matansu kada su wuce hudu na ɗaya kenan na biyu su mu'minai mun san abinda muka faranta musu na matansu cewa ba a aure sai da sadaki kai kuma mun halatta ma imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi haka sai Allah ya ce qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim su mu'minai mun san abinda muka wajabta musu na matansu na auren matansu sai da waliyi amma shi annabi ba sai da waliyi ba kowace mace ba a aurar da ita sai waliyin take aurar da ita amma banda annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da muka karanto ya aka yi falamma qada zaidun minha wa qala zawwajnaka babu bukatar wari waliyi a ta kan ni waliyi wacce sai da waliyi ake aure ba Allah ba ina Allah ya ce haka fankihunna bi izni ahlihinna ce zu shi waliyi bai da kima ya ce dole shi bai aure da ya sai da Allah ya ce ta hannunai kaga bai samu kima ba sai da Allah ya ba shi kima ce yanzu Allah da kai ne ya aure to sai a'a idan director ke bada offer director yana baka offer gwamnati ya kira kai baka offer ya offer ga dage sai a ce bata yi ba sai director shi director wacce bai bada offer ba gwamnati bai bada offer ba in ba a samu approval na gwamnati ba yana bada offer walillahi almasalul a'la ba hada Allah da komai zaka shi waliyi cewa kowace mata waliyin take aurar da ita ko danta shi ya fi cancanta in ba ta da da babanta ko dan uwanta wanta ko wani da ya yi haka to waye ba ku wannan izini Allah ya ba ku wannan izini ya ce ku da inda Allah ya ga dama ya ce ba ku bane to da ba ku bane don shi an zo wajen saki sai Allah kuma ɗebe shi daga waliyi sai mai sai game da miji sai zan miji yanzu shi ka iya saki ba waliyin matar ke iya saki bai ce ta rawo gida kaga Allah shi ke sa hukunci inda ya ga dama ko to yanzu shi ya auren ma annabi sallallahu alaihi wasallam da Zainab ne shi da muka kanta wancan hadisin na sahih muslim ya nemi izinin wani bai nemi izinin wani ba fada kala alaiha kawai yanzu ya shigo saboda me saboda yanzu ba a buƙatar izinin waliyinta saboda Allah ya ce zawwajnaka ha mu muka auren maka ita to dan sai Allah ya ce qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim su mu'minai mun san suna da nasu hukuntayya hukunci wanda suka sa bamban da wannan su mu'mini na farko baya auren wahiba nafsaha ba a kawo mai kyautar mata kawai ya ce ya aure ba da sadaki ba na biyu mu'mini baya auren mata sai da izinin mijin sai da izinin waliyinta na uku mu'mini baya auren mata da taffi mata hudu haka kad alimna ma faruma alaihim fi azwajihim, mun san abinda muka farlanta musu na matattakin su, wa ma malakat aymanuhum, da abinda daman mace su suka mallaka na kuyangi da bayi, likai la yakuna alayka harajun, mun yi haka ne don kai annabi kada ka shiga cikin damuwa, kada ka shiga cikin kunci, don haka muka yi ma haka. Domin kakka shiga cikin kunci, zaka kana auren fiye da ɗaya, domin kuma auren annabi da mata fiye da hudu yana da hikima. Annabi ba ya aure su bane domin sha'awa, yau yana cikin abin da ake suka annabi da shi wanda ba musulmi ba. Shi annabi ne yana son mata da yawa, duk shi ya aure mata da yawa, ya ban mu'minai ya ce ba za su wuce auren mata hudu ba. Sai muke na farko wannan hukunci ne da Allah ya yi, shi ya ce kad alimna ma faragma alaihim fi azwajihim, mu mu'minai muna yarda da hukuncin Allah ba sai mun san hikimar da a ciki ba, domin ba dole ko da yaushe muke iya sanin hikima ba, domin shi Allah shi ne al-alim, ba al-alim ba, al-alim mai tsananin sani, kuma sannan al-hakim mai tsananin hikima. Mu kuma dukkaninmu wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, haka ba dole bane in Allah ya yi hukunci da hikima sai mun gano menene hikimar da a ciki. Wata muna iya ganowa ko mun gano hikima sai mu ce bakin iyakar inda iliminmu ya tsaya, amma shi Allah yana da wata hikima da bamu sani ba, don shi malami zai zo ya rubuta tafsiri mujalladi 30 ya faɗi hikimomin da a cikin Qur'ani, wani malami ya zo baya ne ya kuma rubuta wasu 30 ya faɗi wasu hikimomi da wancan bai faɗi ba, watan daga baya an gano wasu hikimomi da wancan na farko bai gane ba, wani ya zo ya koma rubutawa ya samu wasu hikimomi a yi shekara 100, a yi shekara 200, a yi shekara 500, kowane shekaru ana samun wasu mallamai su gano wani abu cikin Qur'ani da waɗanda suka wuce ba su gano ba, domin Qur'ani yana daga al-alimul hakim ne. Zaka annabi ya aure mata fiye da hudu, me yasa haka? Na farko mu mu'minai in Allah ya ce, Allah ya ce kad alimna ma faragma alaihim fi azwajihim, Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minina, zaka mu mun mika wuya mun saki, in dai Allah ya bashi damar ya yi to akwai hikimar da ba dole an kullum musu gano ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, wannan baya hana malamai su yi ƙoƙari wajen gano wasu hikimomi da basirar su take iya ganowa daidai iyaka, wala yuhiduna bihi ilma, baki inda suke tsayawa cikin hikimomin da suka gano. Na farko annabi duk matan nan ƙara ɗaya kawai ya haura tana budurwa, sauransu duk zawarawa ne, mai neman shawa ba zai je aure zawarawa, budare zai je aura, amma sai ya auri zawari ne. Domin me? Domin ya taimake su, kowace ka diba rayuwarta akwai taimakon da ya yi mata wanda ya kamata ta zo gidan. Daga wadda muka karanta Zainab, ita an yi domin a hana man mu'minai, a nuna musu cewa yanzu ba a kabanni, kuma mutum yana iya auren ɗiyam ɗan riƙon shi, kaga Allah ya yi haka ne domin ya fidda wata hikima. Sai wadda ya aura domin an rasu an ban mata marayu, an rasu mijinta ya rasu kamar Sauda binti Zam'a, mijinta ya yi hijira zuwa Habasha ya rasu can, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta domin ya tallafa mata, domin ya taimaka mata. Sai wadda ya aura domin ya kulla wata alaka, kamar yadda ya auri ya sayyidina Abubakar domin kulla alaka da shi, haka ya sayyidina Umar domin kulla alaka da shi. Sannan a wannan lokacin yana buƙatar ya auri mata daga gidaje daban-daban, daga ƙabilu daban-daban, domin su Larabawa duk ƙabilar da ka yi aure da gare su ka zama surukinsu, don haka za su ji nauyinka, za su ji girmanka, don haka wannan sai ya sa mutane su yi ta shiga addinin Musulunci. Irin waɗannan hikimomi da wasu irinsu da wasu malamai suka gano, amma ba za mu ce duk iyakar hikimar Allah ba tana cikin abin da malamai suka gano, a'a, akwai wasu hikimomi da ba mu sani ba waɗanda Allah ya san su. Amma Allah ya ce likai la yakuna alayka harajun, domin kai annabi kada ka shiga cikin kunci, domin idan gidanka akwai damuwa to za ka shiga cikin kunci, zai kasance isar da risalat zai samu tangarda, to ana son gidanka ya tafi smooth, ya tafi lafiya lau, don haka sai aka yi shi yadda ba za ka samu tangarda ba. Wannan ayar da ayar gaba duk za su nuna muna haka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, hakika Allah ya kasance kuma bai gushe ba ghafuran, Allah mai gafara ne ga kurakuran da aka yi, rahiman kuma Allah mai jinƙai ne, mai rahama ne, wanda ke wannan rahama tashi ta game musulmi da wanda ba musulmi ba, ta game duniya da lahira, don shi yake rahimu mai gaman makyauta, ba ar-rahmanu ba, kamar yadda fasara ta fi ita firin Mujahid Ar-Rahman, Ar-Rahman mince suna ne na zati, Ar-Rahim suna ne wanda yake ta'addi, Ar-Rahman yadullu ala sti'a wa Ar-Rahim yadullu ala stila. Don haka Ar-Rahim ina nufin wanda kyauta ce ta game musulmi da kafiri, ta game gidan duniya da gidan lahira, fi asahi qaulayn ulama, tujiman tashau min nunna. Ce turjiman ta sha'u min hunna, za ka dakatar da wadda ka ga dama cikinsu. Akwai malamai sun tafi akan kauli biyu akan me ake da turjiman ta sha'u min hunna, su wane ne min hunna. Za ka dakatar da wadda ka ga dama daga cikinsu. Wasu malamai suka ce daga cikin alwahiba, wadda ta baka kyautar kanta. Idan mata suka zo suka ce na baka kyautar kaina, wannan ta zo ta ce na baka kyautar kaina, cikin suka dakatar da wadda ka ga dama. Wa tuwi ilayka man tasha'u, ka ja wadda ka ga dama ka kaita gida ta zama matarka. Wa man ittaqaita mimman azalta, duk wadda ka nema cikin wanda ka ja gefe ka aje su gefe ka dakatar, ka ce kai amma wacce guda uku ne dakatar, amma cikin su ya kamata in dawo wannan, to fala junaha alayka, babu laifi gare ka. Kana iya ka dakatar da wannan, ka dauko wannan daga baya kaga wacce da ka dakatar kana son ta. Sai Allah ya ce in ka jawo ta ita ma ka kawo ta gidanka ka sa ta cikin matarka, fala junaha alayka, wannan babu laifi akan ka in kai haka. Zalika adna an taqarra ayunuhunna, wannan shi yayi kusa ya sa idanunsu su yi sanyi su ji daɗi. Wala yahzanna, kun ku za su ga damuwa ba, domin san Allah ya baka dama ka ja wadda ka ga dama ka aji wadda ka ga dama. Wayarbaina bima ataitahunna kulluhunna, kuma su yarda da abin da ka ba su dukkaninsu. Wannan fassara tana da hadisin da ke cikin Sahih Bukhari da Muslim da Musnad Imam Ahmad. Daga hadisin Nana Aisha radiyallahu anha qalat, Nana Aisha ta ce كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كتنا كتن كينا كيشي غو إن دسوك بعد كوتكر سوغا النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول سيئن شي أتهب المرأة نفسها شين ينزمت شي نابعد كوتكر تا غا النبي. فلما أنزل الله تعالى لوكتن دا الله تعالى يسوكد دا ترجي من تشاء منهن. ka dakatar da wadda ka ga dama cikin su, su wadanda suka bada kyautar kansu. Wa tu'wi ilayka man tasha'u, sannan ka dawo zuwa gare ka wadda ka ga dama. Fa man ittaqaita mimman azalta fala junaha alayka, in ka nemi wata ka nemi ka sawo ta cikin wanda ka dakatar da farko baka da laifi. Qultu, sai nace ma wa rabbaka, ba ni ganin ubangijin ka illa yusawi fi hawaka, Allah yana sauyin biya maka bukatar ka, yana sauyin yin daidai da son ranka. Watanni ina ganin laifin su, shi kuma Allah ya halatta maka su cewa ka aure su. Haka aka yi da Anas bin Malik, kamar da hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari daga hanyar Thabit al-Bunani. Sai yace Anas, wannan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sai ke bada wannan hadisin, Thabit al-Bunani tabi'i ɗaya daga cikin ɗaliban Anas bin Malik yace kuntu ma Anasin jalisan, na kasance tare da Anas ina zaune. Wa inda hubnatuhu, ina a inda shike akwai ɗiyar shi, don haka muna zaune ɗiyan sayyidina Anas tana tare da mu. Fa qala Anas, sai Anas yace ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce wata mata ta zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qalat, sai matar ta ce ya nabiyallahi hal laka fiya haja, ce ya annabin Allah kana da bukata da ni ka aure ni. Fa qalat ibnatuhu, sai ya Anas ta ce ma kana aqalla haya'aha, muke wannan matar karancin kunya. Fa qala, sai Anas ta ce hiya khairun min kitafiki, dai ragibat bin nabi sallallahu alaihi wasallam tayi kudin ta'awi annabi sallallahu alaihi wasallama fa arabat nafsaha alaihi ta gitta kanta gare shi doka babu abin a kushe ta ita annabi tace tana so zaka baki da wanda zaki kushe ta fasalan malamai ta farko ga wannan ayat tuji man tasha'u minhunna shine cikin wadancan matan da suka bada kyautar kansu gare ka annabi kana da damar ka dakatar da wanda kaga dama kana da damar ka dawo wanda kaga dama ta kasance cikin gidanka fassara ta biyu suka ce a'a ana nufin cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne cikin su ne kake da damar ka tafi dakin wannan in kaga dama yau gobe ka tafi dakin wannan Imam Hafiz ibn Kathir ya kawo hadisi a cikin tafsiri ne daga Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'dhinu fil yawm al-mar'ati minna ba'da an unzilat alayhi al-aya kana yasta'dhinu fi yawm al-mar'ati minna ba'da an unzilat alayhi hadhihi al-aya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an saka sai wannan ayat tuji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha'u ina neman izini ya ga dama yace yau dakin wannan zan kwana yau dakin wannan zan kai zan kwana qultu laha sai nace ma mata wata mu'aza ita ke ruwaito hadisin daga nana Aisha tace sai nace ma Aisha ma kunti taqulina in yinin ki ne ko kwanin ki ne ke so ya dauke ba wata mi kike cewa qalat kuntu aqulu lahu na kasance ina ce mai in kana zaka ilayya fa inni la uridu ya rasulullahi an uthira alayka ahadan in dai ni neman shawara na kake to ban yadda ba ya rasulullah ban yadda wata tafi ne rabo akan ka ya kasance dakin wata zaka kwana ba daki na zaka kwana ba don haka wannan fassara ta din shine cewa an ba annabi dama cikin matan shi ba dole sai yayin rabon kwana ba tuji man tasha'u minhunna cikin matan nan naka zaka dakatar da wanda kaga dama wa tuwi ilayka man tasha'u sannan zaka jawo wanda kaga dama zuwa gare ka wa man ittaqaita mimman azalta duk wanda kan nema cikin wanda ka dakatar fala junaha alayka kai annabi babu laifi gare ka zalika adna an taqarra aynuhunna wannan shi zai sa idanunsu su yi sanyi su san cewa hukuncin Allah ne babu wajabcin rabon kwana gare ka wala yahzanna batun ka ba su shiga cikin damuwa ba wayarbaina bima ataitahunna kulluhunna kuma dukkanin su za su yarda da komai ka ba su in kai kwana biyu dakin wannan kai kwana ɗaya dakin wannan ka san Allah ya faɗi haka cikin Qur'ani wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya san meye cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima lalle Allah ya kasance masani kuma alhalimu Allah ya kasance mai hakuri wanda yake hakurin shi yafi hakurin kowa ana nuna min lokaci yayi gobe za mu ƙara wasu bayanai game da wannan ayat sannan mu tashi aya ta gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin tafammu shafe cikin takardunmu sai in cikin zukatanmu sai a fatan bayani da muke ansawa na tantai mala abraham bagarawa al-ibn kusa akwai bagarawa al-ab da bagarawa al-ibn akwai bagarawa babba da karami kuma da dawani dukkanin su malamai ne wanda kuma Allah tabaraka wataala yayi mabai wa ilimi shek mala abraham yana tare da mu ne ma bara ba ko wani shekara yakan ziyarce mu wajen tafsirin nan zaka yi cikin tambayoyin da za a ansa zamu samu tambaya ɗaya mu baka ka ansa muna insha Allah bismillah za a fara da neman taimakon marayu mutane na kokari suna ta turowa account ana ta turowa 500 naira 1500 naira 2500 ana ta turowa ana ta yi gaskiya da haka sai ku ci gaba da ta turowa amma dai an samu taimako gaskiya gurgudu an samu taimako mai yawa alhamdulillah kuma za mu ga haka a fara zuwa neman taimakon marayu sanai an gama sai mu ansa tambayoyi wannan sun rubuta cewa akwai ta baiwa Allah da ta musulunta cikin wannan unguwar kuma neman abinci ma ne mata wahala sai an taimaka mata wacce ta musulunta nan ita ma lokacin mun dan fara neman mata taimako akwai wanda suka turo akwai ne turo daga koko 10,000 a bata wani Alhaji mai katako Abubakar mai katako akwai wanda turo daga Niger Saifa jika 19 da dala 40 daga Niger cewa abata anan da aka neman mace muku ba samu da yawa ba na samu 2,500 zaka ga waccan ga wannan zaka jut wanda zai tura taimakon taimako da suka musulunta yana iya turawa daban yayi bayanin nasu ne wanda kuma zai tura taimakon marayu okay eh zama daban kowanne ya zama daban sannan akwai engineer Abdulrahman na Edo Nigeria da yayi magana ko ta mata da ita ma ke neman taimako a Kaduna na na rashin lafiyar da take da shi wanda yake a wannan rashin lafiyar tana shan magunguna duk shekara duk wata tana shan magungunan 300 ya ce ya nema wajajen tafsirai don haka wanda yake so yayi wannan taimakon shi ma yana iya min magana ko ya tuntuɓi shi engineer Abdulrahman na Radio Nigeria Kaduna domin a taimaka mata Allah ya bada ikon taimakawa bismillah
assalamu
alaikum wa dawuni da kujera ta dawuni da dawuni eh kai aka kome kujera ka ta kawo tambaya da gaba guda zamu baka insha Allah
eh ana tambaya ta ce eh ya garanti a kai ku aya ko abu da ku ku da aya kai ga ne kan abin da yake ci tarmata tambaya ta ana ita ce ya fitar mace domin ziyarar kan uwanta ko abu karinta sannan idan an ga cutar ta yi yawa ana iya hana ta ko da zai an uwanta ne za ta je Allah ya sa ta wani
mun yi bayani cewa mace na hita saboda abubuwa guda biyu saboda lalura barura ya zan bata da lafiya ya zan kaza ko haja akwai bukata ziyara tana cikin haja abinda yake akwai bukata ko wani aiki take wanda ana bukatar ta a matsayin mallamin makaranta ana bukatar ta a matsayin mallamin asibiti tana bukatar ta je ta sau wani abu da mijinta ya bata izini tana bukatar ta je masallaci duk wannan kasa haja suke haka yana halatta ta tafi in an ga yawan fitarta ta yawa mijinta yana iya ana mata bil ma'ruf kaga wanda mata ta ka aiki to kaga ana bayin ta fita aiki domin ta amfanar da jama'a amma dai komai ya kasance abdururatu tuqaddaru bi qadariha ba za a bata ta dinga fita ba anyhow ko da yaushe ba daidai bane wallahi ta'ala
wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara mana lafiya menene hakikanin kwanakin da mutum ke yi idan tana jinin al'ada sannan ina neman addu'a Allah ya shirye ta
akwai tsabanin malamai game da mafi yawan haila matsalar haila matsala ce wacce take da wahalar dauki wata ran sai dai a wa kowa fatawa da irin yanayi ne idan baka dauki akwai aksarul haib ba to fatawa mai istihala za ta yi ma wahala don shi mutane da yawa suka rike aksarul haib a kwana 15 ko kwana 17 daga kwana 15 shi yafi saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kune na qisatu aqlin wa dinin aka tambaye su ma nuqsanu dinin hunna sai yace tamkufu ihdakunna shaqara ad-dahri la tusalli dai ku tana tsayawa rabin lokaci ba ta sallah rabin ko wani wata shine kwana 15 haka ba zai yi ta wuce kwana 15 tana haila ba in ta yi haka ta zamana akthara min shaqar ad-dahri da wannan shekul islam din yace me yake kafa hujja haka saboda dabtin matsalolin su da sauki sai a aje kwana 15 misali mace ce ta yi allurar family planning sai dan jini na ta zama ta gare ta ko da yaushe sai ka sa ta a kwana 15 in ya wuce kwana 15 ki wanka ka ci gaba da sallah kaga in kana bada fatawa da kwana 15 kana iya dabtin matsalar mai istihaba wallahi ta'ala
wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kimi mala ka kara mala lafiya da ilimi ni san kwana ala tanga ta kace dan Allah me ne ingancin wani zikiri da za a ba mutum da wani arziki mai yawa kamar a ce 500 ko 2000 ko kuma me da haka kuma wani lokaci har ake ba mutum lokaci kuma a ce dole sai wannan lokaci
bazara al'udu bazara bazara shi to fadda
Mas, na chuva de...
Não.
amma da kuma da yawan rumani sai
istighfar
wannan tambaya tambaya ce mai kusan yin jiya da haka ce kusan kowa ya san wannan tambayoyi kuwa da cewa a mai da sai kuma ya ana ta dawa bayanin da kuma da su za a ga malamai kuma cikin dawa su kasi ko shi ba da misali ko wani wani da su lafiya da ke da wani wani ya sun yanti malawa cikin da sauransu amma da iya rufe wato wani shafi a fiki wani shafi ibada da wani daya ita ibada kuma ita mai su biya ne shi wata tafiya shi wato tafiya shi abinda ke cikin wata 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 shi ne abinda Allah ko da kuma sarki kai ko manzansa su kaɗai za su shiga yin da ake zai mu shafi ibada ta tafiya shi to kuma inda ake samun matsala sani yan uwa su fari shi ne abin da ya shafi ai sai a ce ma ai abin da ya shafi ai salati bai da matsala a istighfari bai da matsala so shi ne aka ce kai ai wannan ba shi ne ba sai a ce ku ka samu kai sau 40 ko 45 ko sannan kuma wasu hadisi ne aka kawo cewa misali hadisi ne da suna yi wani hadisi to kuma sai ga ba sai ga ba sai ga cewa kuma duk to ke shi ko da ta tsara ne ne ba ta yi ta kai da ma hayo ba su ta kawa zuwa ci ga su ba kuma da kuma ta tsara da shi ke da wannan annin ne ya bane da su ga wannan
haka
wato duk abin da ya shafi ibada kuma masu rauta abu ne wanda ya toki abu ne wanda ya mara toki malami da yawa sun wani bayani ko da shi a kwaro biya da mutu a wani nan kasa ta samar da su da yau sai yi yana cikin kawai ne kawo cewa mara a ibada su sauki shi
jazakumullahu khairan mala abdurrahman jazakumullahu khairan mala abdurrahman mala abdurrahman dan uwan mu ne mai kokarin kware da gaske yana cikin wanda muke alfahari da su muke son su malam abdurrahman bagarawa malam ibrahim madera ibrahim usman madera malam muhammad malam muhammad marafa da sauransu kware da gaske wanda kowane su yana kokari abubuwan na da'awa dole sai kowa ya kama wani gefe. Mal Abraham yana kokari kware da gaske wajen wallafe-wallafe da rubuta wake-wake da wake littafai na mutum na ilimi kuma da kyawu masha Allah. Asa mutum ya taba kawo a kira cewa fiye Tahawiyya da yare abin nan da ya wake da wasu littafai dai daban-daban. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi ya kama rayuwa albarka. Maganar da ya faɗi haka take, kuma na san kun san haka take, kuma babban dalili ga ya faɗa muku kuma ya kafa hujjoji masu ƙarfi. Bugu da ƙari, duk wani adadi da aka baka na wani zikiri ya wuce 100 bai inganta ba. Duk abin da ya wuce 100 a sunna babu wani azkar da ya taɓa zuwa aka ci aikai da 100. Akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu da ya zo 200, amma sai hadisi ya bayyana ce 100 da safe, 100 da yamma. Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara wannan a cikin silsilar da'ifa, yayi magana da su, yayi magana akan su. Don haka ka'ida da zaka gane wannan bai inganta ba, da an ce maka 100 da 100 kace kash bai inganta ba, da 100 zuwa kasa ya inganta. Ya inganta annabi ya bada ayi 100, ya inganta ya bada 34, ya inganta ya bada 33, ya inganta ya bada 11, ya inganta ya bada 10, ya inganta 7, ya inganta 4, ya inganta 3, ya inganta 1. Haka suke inganta annabobin da suka inganta sananu ne, amma babu abin da ya wuce 100 ciki wallahi ta'ala.
Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya gafarta malam. Malam ne mutum ina fama da ciwon kansa, ina mun ci abinci ba minti 5 zai tashi. Wallahi ko da ta bana ne, amma idan na mara ne shigo ina kai azumi na lafiya.
Alhamdulillah.
Ko zai iya shan magani da zai kayar min da al'ada domin bayan sallah ko zan ranka da shi martin.
Mun faɗi a baya mun yi wannan fatawa cewa malamai mu'asirai na wannan zamanin, abinda ya haɗa da Sheikh Nasiruddin Albani, Sheikh Muhammad Misali Al-Uthaymeen, Lajinar Da'ima, dukkanin suna ba da fatawa halaccin shan maganin ɗauke haila da sharaɗi idan baya cutar da maccen. Daga idan likitoci sun tabbatar da baya cutar da ke, ko bi tajruba baya cutar da ke, yana halatta ki sha domin ki samu ƙarfin yin ibada, musamman ma yan azumi ya wuce ba za ki iya ramkawa ba wallahu ta'ala. Masu zuwa aikin hajji, a fatawar ma akan masu zuwa aikin hajji ne ake yi, akan masu zuwa aikin hajji ne kamar yadda muka yi bayani, sai kasance jirgi na hudu kike ko na biyar kike, za ki dawo ba ki tawaful ifadu tawaful wada'a ba, to ya za ki yi? Sai malamai su ba da fatawa in kin san zai zo miki gobe ko jibiki na iya shan magani ya tsaya, sai ki tawafin ki. Zagaya wadda aka yi yanzu an samu na taimakon kuɗin marayu an samu 28,700. Alhamdulillah mutane na ta tura kuɗi suna tafiya tallafin marayu, wannan kenan. Na biyu, muna miƙa ta'aziyya ga rasuwar mahaifiyar Malam Muhtasib Bello Hassan Muhtasib Mustafa da ke ɗaya daga cikinmu ne, shi ma ana ganin shi koda yaushe wajen harkokin da'awa. Kuma mahaifiyar shi da muka samu labari jahida ce mai kokari ce kwarai da gaske ga harkokin addini, ta rasu yau kuma an jana'izar ta yau. Muna roƙon Allah ya gafarta mata, kuma muna isar da saƙon ta'aziyyar mu gare shi da sauran ƴan uwa. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.